Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya, masu azumi kuma an yi sahurin lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasihi Garba. Hukumomin Bangladesh sun kafa matakan tsaro sosai a ko'ina a daka babban birnin kasar jiya Asabar, bayan jan dagar sa'o'i 11 da aka yi da 'yan bindigar nan da suka kashe mutane 20 akasari 'yan wato farar hula 'yan kasashen waje a wani wurin cin abincin nan na zamani. Jami'an tsaro sun kubatar da 13 daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su ɗin. Yawancin waɗanda aka kashe ɗin Italiyawa ne da Japanawa. An kuma kashe akalla jami'an 'yan sanda biyu. Ma'aikatar harkokin wajen Italiya ta tabbatar jiya Asabar cewa akalla Italiyawa 9 na cikin waɗanda harin na Dhaka ya rutsa da su. Haka zalika, hukumomi a Japan sun tabbatar da mutuwar Japanawa 7. Da fadar shugaban Amurka ta White House da ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun tabbatar da mutuwar wani ba'amurke, to amma ba su bayyana ko waye ba. Dukkansu biyu sun yi tar da harin, sannan suka ce Amurka na tare da Bangladesh kuma ta himmantu ga tunkarar ta'addanci a duk inda yake. Wani mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce sakataren Majalisar ta Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon na fatan za a yi nasarar gurfanar da masu hannu a harin gaban shari'a, kuma kokarin da ake yi a matakan yankuna da kuma na ƙasa da ƙasa na yaƙi da ta'addanci dole ne a inganta. A wani jawabi ga ƙasar jiya Asabar, Firaministan Bangladesh Sheikh Hasina ta ce ƙasar ba za ta bar 'yan yin ƙafar ungulu su yi nasarar zubar mata da mutunci ba. Ta yi kira ga dukkanin 'yan ƙasar ta Bangladesh su taimaka wajen yaƙi da ta'addanci. Wasu yara biyu sun mutu a wani mummunan harin bom da mayakan Al-Shabab suka kai a garin Baidowa da ke kudu maso yammacin Somalia, cewar shaidu da jami'ai a jiya Asabar. Wani mai magana, wato wani mai aiki da motar ɗaukar marar lafiya Yahya Hassan, na ɗaya daga cikin waɗanda suka fara isa unguwar Hau Waladak, inda akasarin bamababan suka dira. Kuma ya gaya muryar Amurka cewa kimanin bamamamai 11 ne suka yi dirar kan mai uwa da wabi a sassa da dama, suka hallaka yara ƙanana biyu 'yan mata masu shekaru 4 da 5. Hassan ya ce ɗaya daga cikin 'yan matan ta mutu nan take bayan da bom ɗin ya dira kan gidansu. Yarinya ta biyu kuma ta mutu ne a asibiti. Akwai baraguzan bom ɗin a kanta, kuma ta mutu ne a ɗakin jinyar waɗanda ke cikin mawuyacin hali a cewarsa. Wasu kuma 19 sun samu raunuka a wannan harin. Hassan ya ce biyu daga cikin waɗanda suka samu raunuka na cikin mawuyacin hali saboda yadda baraguzan bamababan suka same su. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasar Burtaniya ta doshi hanyar sake samun firaminista mace shekaru 26 bayan da ta farkon Margaret Thatcher ta sauka sanadiyar matakin da jam'iyyar 'yan riƙon riƙau ta Conservative ta ɗauka saboda shigar ƙasar ƙungiyar tarayyar Turai. Na gaba-gaba cikin 'yan takarar maye gurbin firaminista David Cameron a matsayin shugaban jam'iyyar ta Conservative mai mulki da kuma firaministar ƙasar, dukkansu biyu mata ne, wato da ministar harkokin cikin gida mai ƙarfin halin nan Theresa May da ministar makamashi Andrew Leadsom wadda bata goge ba a harkar siyasa sosai. Da alamar farin jinin maza uku da ke takara na dusashewa da sauri tsakanin 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar ta Conservative, waɗanda za su kada ƙuri'ar sirri ta tankaɗe da rereya daga ranar Talata har sai 'yan takarar sun ragu zuwa biyu kawai. Mambobin jam'iyyar na Gidi masu yawan 150,000 su ne za su yanke shawara ta ƙarshe ta wata ƙuri'ar da za su kada ta akwatin gidan waya zuwa ranar 2 ga watan Satumba. Lissam, wadda ta yi fafutukar ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai yayin ƙuri'ar bagardama, tana samun goyon bayan 'yan majalisar dokokin da a da ke shirin goyon bayan tsohon magajin garin London kafin ya janye sanadiyar mummunan saɓani da Michael Goop, wanda shi ma ɗan fafutukar ficewa daga EU ɗin ne. Hakanan ita ma jam'iyyar Labour da alamar wata mace Angela Eagle ita ce za ta jagorance ta, kuma ana ganin gobe Litini za ta yi shelar karawa da Jeremy Corbyn, jagoran 'yan ra'ayin sassauci. Shugabancin na mata na wanzuwa zuwa Scotland, inda aka samu babbar minista mace ta farko mai suna Nicola Sturgeon, da kuma shugabar jam'iyyar Conservative a arewacin kan iyakar ita ma mace. 'Yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta gana da jami'an hukumar bincike ta FBI ji Asabar kan batun amfani da ta yi da adireshin imel na kanta a maimakon na gwamnati lokacin tana sakatariyar harkokin wajen Amurka, a cewar mai magana da yawun kwamitin yaƙin neman zaɓenta. An mata tambayoyin kimanin tsawon sa'o'i 3.5 ne a hedkwatar hukumar ta FBI da ke Washington DC. Tambayoyin sun biyo bayan cewa da Attorney General ɗin Amurka Loretta Lynch ta yi cewa za ta amince da duk wata shawarar da ƙwararru a ma'aikatar shari'a suka yanke, da kuma hukumomin wato tarayya da suke binciken amfani da adireshin imel ɗin da ita Clinton ta yi a maimakon na gwamnati. Ana kyautata zaton hukumar ta FBI za ta kammala binciken nata nan ba da daɗewa ba. Ƙwararru sun ce wato suna tsammanin ba za a samu 'yar takarar shugabancin Amurka ɗin ƙarƙashin jam'iyyar Democrat da wani babban laifi ba. Martani iri-iri na bullowa kan rahoton fadar shugaban Amurka ta White House game da adadin farar hulan da hare-haren jirage marasa matuƙa suka ritsa da su a Pakistan, ƙasar da tafi ganin irin waɗannan hare-haren da kuma mace-mace a wuraren da ba fagagen daga ba. Ofishin harkokin wajen Pakistan ya fitar da takardar bayani inda yake ƙara jaddada kiransa da a gaggauta kawo ƙarshen kai hare-hare da jirage marasa matuƙa da kuma keta yaucin ƙasar. Gwamnatin Pakistan kan yi Allah wadai da hare-haren waɗanda jama'ar ƙasar sam-sam ba su ƙauna, amma kuma ana ganin ta bayan fage. Hukumomin ƙasar na goyon bayan kai hare-haren kan mayakan da ke yankunan ƙabilu a ƙasar. Rahoton na gwamnatin Amurka ya ce farar hula tsakanin 64 da 116 ne aka kashe a hare-haren da aka kai inda ba fagagen daga ba daga shekara ta 2009 zuwa 2015.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi.
Barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin za ku ji shin me jami'ar PDP ke ciki ne game da zaben fidda gwani na dan takarar gwamnatin jihar Edo, domin ko jami'ar APC ta kammala nata har ta mika sunan wanda zai tsaya mata takara. Domin daga bisa dukkan alamu har yanzu da sauran rena aka ba game da shugabancin jami'ar, yayin da jami'ar ƙarƙashin shugabancin ta na riko tsohon gwamnatin jihar Kaduna Ahmed Muhammad Makarfi ke cewa zaben da ya gudanar shine sahihi, kwaron kuma sai ga tsohon gwamnatin jihar Borno Almaru Sharif shi ma yayi nasa zaben kuma ya fitar da tsohon dan majalisar dokokin jihar a matsayin wanda zai tsaya musu takara dukko da yake wata kotu Abuja ta ce ta dakatar da shi Almaru Sharif a matsayin shugaban jami'ar akan wannan ne wakilin sashen Hausa Nasir Adamu Likaya ya jiwo muna daga bangarorin da ke da ruwa da tsaki akan wannan zaben
sayar da dan takarar gwamnati na jami'ar adawa ta PDP a jihar Edo Osagi Ize Iyamu da committee riko na Aman Makarfi ya samu kalubale daga bangaren shugabancin jami'ar na Alimadu Sharif da yace zai sa lokaci dan tsaye da sahihin dan takara wannan da ya nuna sabakin da tsohon sufetin yan sanda Solomon Arase yayi na sasanta bangarorin biyu da ya kai ga rufe helicopter jami'ar bai tasiri ba
how can it be that the only statement I will make is to apologize to him and express support
gaba riko sanata Amin Makarfi ke musanta duk wani batun sulhu ko ma neman gafarar Sharif da yace san ba yadda za a yi hakan ma ya faru kuma irin wannan turka-turka ta Sharif suke yaka a jami'ar hukumar zabe ta ce ta halarci taron tsaida dan takara na Ido karkashin committee riko amma za ta jira hukuncin kotu don sanin bangaren da za ta rika hulɗa da shi a madadin PDP ga mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar Nick Dazan
mun sami wasika daga shugaban bangare ɗaya na ita PDP wato Alhaji Modu Sharif akan shi yana dakatar da wannan zabe na fidda gwani na musamman to kamar yadda aka sani dai akwai sabani tsakanin bangarori wanda ke jagorancin wato ita PDP kuma kawo yanzu suna kotun daukaka kara idan Allah ya kai mu hudu ga watan bakwai za ta yanka hukunci to mu a bangaren mu na hukumar zabe muna nan muna sauraron wannan hukunci saboda mu san da wani bangaren za mu ci gaba da aiki to matsayin mu kenan kawo yanzu amma tabbas kwanakin baya min tura jama'an mu su je sun sa ido a zaben fadda gwanin da aka yi a Benin a jihar Edo
kakakin sanata Sharif Inuwa Bola ya ce suna mutunta doka
ka san mun dade muna kace nace akan wannan matsatin duk ne bin dokan abinda aka ce muka tana gaban kotu kuma kotu ta fusata zartar da umurnin ta akan menene ya kamata a yi sai mu yi hakuri mu jira abinda kotu za ta faɗa akan matsayin kowa cikin wannan tafi mun rubuta ma INEC mun yi musu bayani mun hada musu da takardu da taso daga hannun kotu da kuma menene bayanin mu akan abubuwan da saboda haka mu ba za mu ce komai tukunna ba mu dai mu sanar ma INEC cewa amma sai da mutanen can ba su daidai ba sai mu jira umurnin kotu mun sha faɗa cewa har an kawo yan tsara suka an kawo yan tauri an kawo menene duk dai su ga cewa ba a samu an zauna lafiya ba mu ba mu je an bude mana sakatariya da kazimu bane mun taho da takarda daga kotu kuma mun yi musu yan sanda mun ba su kofi suka bude mana amma bayan da mun shiga sai muka ga cewa zai kawo tashi hankali dalilin da muka yarda ce kenan a dan rufe wurin nan sai an dan samu daidaituwa ko kuma sai an kotu ta zartar a san ko wane ne ya kamata ya shiga gida
za a gudanar da zaben gwamnatin Ido ranar 10 ga watan Satumba
daga ofishin jami'ar PDP kuma sai jihar Adamawa inda nan ma kusan a ce tsugunna bata kare ba game da zaben kananan hukumomi domin kuwa cikin wasu yan kwanakin da suka gabata gwamnatin jihar Alhaji Umar Bindo Jibrila ya ce akwai bukatar dage wannan zabe kwaramko sai ga hukumar zaben ta bada sanarwar hakan kafin mu je da nisa bari ku ji abinda gwamnatin ke cewa game da wannan zaben
ba ai ba ni mai daga zabe ba zabe ni na mutane na zara ni in yi magana na ni na ce a watan azumi amma sai da na musulmi a ce a zo ana campaign ana damu mutane in wannan wata ne ba garin wata ba wata ne mai tarar dole mu yi ibada kuma a yi addu'a da sauransu a ganin amma ni ce INEC su ne masu daga zabe ko kuma yin zabe ni ma dan kallo ne ni dai ina to ni kam tunda abinda suka faɗa shine in an daga masu ne in ba daga masu ne amma ni da kai duk ɗaya ne kana da ra'ayi ni ma ina da ra'ayi na to ni na faɗa cewa kila watan azumin nan ba daidai ne bane domin mutane suna wahala da wahalar ma da kake da ka gani ta zo kuma a ce ana maganar harkan zabe amma in sun ce su za su zabe su wallahi alhamdulillah za mu ba su duk abin da ya kamata su don na gama shirye-shirye na ni wannan maganar kuɗin zabe ba shine damuwa ba domin ba na faɗa abu sai na tabbata akwai dan hanyar da za a shirya
to sai dai shugaban gamayyar jami'in siyasan jihar karkashin jagorancin Sa'adu Adamu ya ce wannan ya saba shi ma ga abin da ya shaida wakilinmu Ibrahim Abdulaziz
a gaskiya bamu gamsu ba abin da yake faruwa kuma shine gwamnati ta shishigi a cikin al'amarin zabe. Gwamna bai da haƙin ya fito ya fadawa mutanen Adamawa cewa zabin nan zai yi ko ba zai yi ba. Wannan shi ya sa mun samu konkonto a cikin maganan cewa ko wannan commissioner zabe wannan hukuma mai zabe na zabe nan tana da inci ko ba ta da inci. Wannan yana cewa commissioner ba ta da inci tunda gwamna zai fito ya magana wannan hakan da ba ta shafe shi ba. Har kai da shi maganan zabe commissioner da jami'un siyasa ya kamata su tosu wannan magana. Saboda haka a gaskiya mu ba mu gamsu ba kuma zabe nan ba mu san ma za a shi ko ba za a shi ba. Ya kamata ita gwamnati ta cire harkan hannunta daga cikin maganan harkan zabe. Domin kowace gwamnati na fito na cewa babu kudi. Don me babu kudi za a tara mutane a ce a sa mutane su sai form sannan kuma a zo a ce ba za a yi zabe ba. Saboda haka dole ne ita gwamnati da commission gwamnati ta cire hannunta daga cikin harkan maganan zabe. Ita kuma commission ta fito ta ga mutanen Adamawa me yake faruwa kuma ya za a.
To sai dai Balista AT Shehu na jami'ar PDP ya shaidawa Ibrahim Abdulaziz cewa ne.
Amma mu bai ba mu mamaki ba. Abin da ya sa kuma don dama can gwamna ya riga ya yi shugur da baka. Ya nuna cewa hukumar zabe ba ta da yancin kanta da doka ya bata. Ya nuna gwamna shi ne mai gabatar da komai tunda kamata ya yi in za a ɗage zabe ba daga bakin mai girma gwamna za a ji ba. Kamata ya yi a ji ɗage zabe daga hukumar zabe mai zaman kanta tunda doka ta ce mai zaman kanta ne kuma doka ne ta kirkire ta.
To amma ayyan labe hukumar zabe cikin dalilanta na ɗage zaben har da ma batun cewa kuma jam'iyyu ba ko kimtsa ba ga kuma rashin kuɗi.
Babu dalili saboda ƙarya ne kan cewa mu ba mu shirya ba. Mu hukumar zabe ta ba mu jadawalinta wanda kuma muna aiki akan wannan jadawalin kuma mun yi komai akan ka'ida mun je mun biya kudin da suka caje mu muka biya su sun ba mu form mun ciccika form din mu su ma kansu ba su tantance 'yan takara ba lokacin da suka bayar kuma ya kure don haka wannan ba gaskiya bane su ce wai sun dage zaben nan dalilin da jam'iyyu ba su shirya ba ina ruwansu da jam'iyyu ba su shirya ba wannan ba aikinsu bane to dama wannan kan sun yi ne saboda mai girma gwamna ya riga ya yi shugur da baka yanzu suna neman yadda za su yi su gyara ta ne amma dama can su kansu da gwamnatin da hukumar zaben kansu ba su gama shiryawa zaben ba.
To hatta wasu 'yan jam'iyyar ta APC sun nuna rashin amincewarsu da batun ɗage wannan zaben domin ko Halu Ɗankwai jigo ne a jam'iyyar ta APC a jihar Adamawa shi ma ga abin da ya shaidawa Ibrahim Abdulaziz game da wannan ɗage zaben.
Talaka ya waye kamage ya waye idan aka zo general election nan ne za a ba su mamaki. Mu wa loyal to our party mun zabi Bindo saboda muna APC mun ci zabe shi mun taba tunanin haka yake ba daga baya kuma da ya juya ya koma wani bangare mu da muka kawo shi da dukiyar mu da karfin mu da komai sai gashi ya juma ya koma wani kan bangare. Buhari ya warwa talakan Najeriya ya nuna masa cewa power nan ko kuma zaben nan ko gwamna ko kansila ko mawaye ko House of Reps talaka ke da yancin saboda yanzu duk kudinka in ka ce zaka amfani da kudi kariya da muka zo zaben primary chairmomi ba abin da suka samu daga baya da ka zo zaben kansiloli suka juya suka dinga bada kudi so ganin hakan ne sun san cewa aka zo general election the same thing zai sake faruwa duk local government shi ci 21 nan namu kasgare zamu yi karban sa so yanzu shine yasa aka daga zaben ganin cewa saboda ganin mutanen mu ne yake da majority mutane baba Buhari ne ke da majority
shi ma Barista Sunday Joshua na jami'ar PDM cewa yayi
a gaskiya maganan dage zabi da aka yi doka alal misali ta ba da dama da za a iya dagewa amma matsalar da aka samu shine gwamna mai girma gwamna ya riga ya bata sha'ani duk intention duk nufin su na alheri akan janye zaben nan babu wanda zai yarda akan cewa nufin su ne mai kyau domin ya riga yace a janye zabe sannan kuma an zo an janye zabe so kaga kukan kuciya jawabi ne mai hankali yake ganewa saboda haka shine kawai a gaskiya an yi kuskure shi
to wasu na gani kamar kan cewa an dage ne tsakanin zabe da naka dage ba nisa kamar ana dandana zabe kamar doka ya amince haka
eh to doka bai sa lalle idan aka ce ranan da za a yi zabe idan ba a yi ba magariba ba za ta yi ba ko gari ba za ta waye ba
yanzu dai an mai da wannan zabe 30 ga wannan watan da muke ciki abin jira a gani shine yadda lamarin za ta kaya. To masu saurare nan kuma shirin zai ɗiga aya sai cikin wani sati a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilan namu da suka hada Nasir Adamu Helka da Ibrahim Abdulaziz, sai Chubahiro Diodone wanda zai daita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Awake cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman.
In ka taho ta yola fadar jihar Adamawa daga garin Gombe, mutum aka iya so maganin gungunayen mashinan hawa na ƴan kungiyar Boko Haram kwance a bakin hanya yayin da suka kokarin wucewa zuwa yola fadar jihar, wato bayan da suka kwace garin Gombe wanda ke da tazarar kilomita 100 da ƴan Doriya, kuma wannan gari na Gombe ne ma aka taka musu birki. Hakanan dai mutum ma zai ta ganin ababen hawan su da aka tarwatsa, walau mutum ya bi ta hanyar Maiha ko kuma ta garin Hong, wanda nan ma dai an kone gidaje, shaguna da kuma sakatariyar karamar hukumar. Da haka dai muka ta wannan tafiya har muka iso Maraba Mobi, da nan ma aka yi gumurzu a tsakanin mayakan Boko Haram da kuma dakarun Najeriya. A Maraba Mobi kai ba sai an fada ba, mutum ma aka iya gani irin wuraren da aka lalata da mabanan da aka yi, kamar yadda wannan dan jagoran ma ya shaida min.
Eh to alhamdulillah, hali yanzu aka ta samu sauki a Maraba, ko kuwa ce ka ga ma kamar yadda domin da ne in kaga kazo zaka ga yadda motocin jami'an tsaro da aka kokona da sauran wasu kasusuwan mutane da dai sauransu, kaga yanzu kamar ga wata kwaninniyar mota na jami'an tsaro ne a wannan gefe, wato a motan na sojoji din nan ka ganta ga ta kone a gefe. Yanzu idan ka duba gashi wannan masallacin ma dama kaca-kaca aka yi da shi, ba za ka tuna cewa wannan masallaci zai gyaru kamar yadda aka gyara shi yanzu ba ma, domin a wannan wuri da kuka gani Mararraban nan wurin ne aka yi taba ta kashi tsakanin sojoji da ƴan Boko Haram, inda kaga aka yi ta ta'adi ga masallata ya kone ga wasu gidaje, kai kaga gidan man nan ma yanda kansa ya tashi gaba daya, ba a yi tunani yanzu waɗannan din za a gyara ba, amma cikin ikon Allah an samu sauki al'amari yanzu.
Yanzu haka dai mun dauki hanya, kuma bisa ga duka alamu hankula sun kwanta, domin in banda matsalar lalacewar hanya ban fuskanci wata matsala ba har muka isa cikin garin Mobi. Yayin da kuma a bangare guda jama'a suka soma kuma a gona, kamar dai da muka gani yayin da muke tafiya a cikin motar. Bayan kwace kananan hukumomin madagal da Mincika, gari mafi girma da ya sake fada hannun ƴan ta'addan shine Mobi, wanda mako shine gari na biyu a girma a fadin jihar Adamawa, kuma gari ne dake da hada-hada jama'a da kuma kasuwanci. Kasancewar kananan hukumomi biyu ne ma suka hadu suka yi Mobin, wato Mobi ta arewa da kuma Mobi ta kudu. Hakanan bayan kwace garin, mayakan Boko Haram sun ma sauya a garin suna zuwa Madinatul Islam, wato birnin musulunci, tare kuma da kafa daular su a fadar sarkin garin Alhaji Abubakar Isa Ahmadu, wanda a lokacin ma da aka kwace garin yana aikin hajji a matsayin Amirul Hajji na jihar Adamawa. To sai da kuma duk da abubuwan da suka faru a baya, ba ma wanda ya fita da hankali kamar na ranar Laraba 29 ga watan Oktoba, ranar da mayakan Boko Haram suka kwace wannan gari, suka kashe na kashewa da sace dukiya, yayin da kawai yanzu ma akwai wasu jama'a da dama da ba a san inda suka shiga ba. To wai koya lamarin ma ya kasance da farko daga ta bakin wasu da lamarin ya rutsa da su a ranar da aka kawo harin, inda ɗayansu bai ma gudu ba har lokacin da aka sake kwato garin.
Wannan abunda na fahimta barayi ne, ba komai, ba wani addini, ba komai, dukiya ne suka zo nema, sun dauka ba wani abu, sai dai in karike abu ne shine kana matsala, ko leda in karike za su kashe ka, walakan suna dauka to kai an ce gari na gudu, kai me zaka dauka leda, ya nuna ko akwai zinari ko kudi ko wani abu a ciki kenan, ai dama sun zo neman dukiya ne, ba addini bane. Abunda zai ban tausayin mutane sun shiga wani yanayi talakoki, ba abunda zaka ce, sai dai abunda Allah Ubangiji ne kawai zai iya saka musu. Mutane ma yunwa da kishewa shine ma ya kashe su ma a hanya ma. Ai ni ma ba wai naki gudu ba, ina da bindiga ne. To kaga soja yana gudu yana yar da bindiga wanda zai baka last protection, me zaka yi?
Kamar dai malamin farko, ita ma wannan Hajjat ta tunar da abin da ya faru da su a ranar.
Tashin hankali fa ya faru, muka gudu muka yi wani anguwa, muna saki na dawo gidana, na zauna har ran Lahadi tukuni na fita, da na fita nan tafi suka shiga gidanmu, su Boko Haram da suka shiga gidanmu suka zauna, da aka zo aka kore su, she kuma suka zo suka shiga gida suka kwashe mana kaya kaf, gida mai kyau suke shiga su Boko Haram, tululi masu abi sababbin kaya kan kaf sun kwashe sun tafi. Ai ba abin da zaka manta ko daya ci, wannan masifa da ya same mu, ai wannan masifa ba za ta manta da shi ba, shi dai Allah ya saka mana.
To da yake mun ji ta bakin waɗannan shaidun gani da ido, yanzu bari mu leka take, wato kasuwar dabbobi, wanda anan ma an samu asara na dukiya da kuma rayuka, kasancewar lamarin ya faru ne a ranar kasuwa.
Sunana ba manga Ame, ni wakilin sarkin tikini, sana'a na cikin dabbobi na sai da kananan dabbobi, tashi ga raguna, zuwa awaki. Kafin nan ta fuskanci wannan abubuwa da ya faru, harkokin mu nan gaskiya yana tafiya, komai yana tafiya normal. Muna samun kaya akai-akai, muna samun kaya mu saya kamar yadda muka saba samu, kamar kauyuka da muke zuwa muna samun dabbobi. Gaskiya abin da bazan taba mantawa da shi ba, wanda ya zanna a zuciya na nan karamar hukumar mubi, babu abin da ya razana ne kamar lokacin da aka ce yaran nan sun shigo mubi a cikin wasu mintuna kadan aka ce yaran nan sun karbi mubi. Mu kanmu lokacin watsewa muka yi ba, musamman mutum yana tafiya ma bai san ina zai je ba. Gaskiya sojojin Najeriya sai dai mu ce Ubangijin Allah ya kara musu hasaka, Allah ya kara musu basira.
Kamar sauran wurare, wani waje da 'yan boko haram masu kai wa direnin mikiya shi ne babban asibitin garin, inda masu ka sace magunguna da kuma kayan asibiti. Kuma daga shiga asibitin, mutum na iya ganin irin ta'adin da aka yi da kuma kokarin da jami'an kiwon lafiya ke yi a yanzu na sake farfado da wannan asibiti.
Sunana Halilu Abba, ni ne sakatare na General Hospital Mubi. To gaskiya yanzu za mu ce dai mun gode wa Allah madaukakin sarki, don kamin nan a ce an fara Boko Haram Mubi muna zaman lafiya, ba mu da damuwa, ba mu da matsalan kome, harka na tafiya, aiki a asibiti yana tafiya normal. Amma ran da aka ce Boko Haram sun shiga Mubi, gaskiya gaba daya mu mun gudu mun bar wurin aikin mu. Gaskiya ni da kaina ma na sha wahala lokacin da Boko Haram suka shiga wannan wurin, don ni kam sun same ni a cikin asibiti ina zanne, har muka yi magana da su, muka yi exchanging word dai da su. Zan gudu suka ce mini in zanna ba wuri na suka zo ba, sun zo wurin sojoji da police ne da su kashe wasu mutane da sauransu. To a lokacin ne da suka fita asibiti sai nayi sauri, ni kuma na kama hanya, don naje na kwana ta gefen dutsen Kamaru da sauransu kamin nan na yi 2 days kamin na shigo Yola. Kaga na sha wahala, ba karamin wahala na sha ba. So don haka gaskiya mun sha wahala kam sosai, amma alhamdulillah mun gode ma Ubangiji yanzu komai ya dawo normal.
Daga dai asibiti sai Konista Bita Kalma na zuwa tashar mota domin ganin halin da ake ciki.
Sunana Muhammad, amma ana kira ni da nickname secretary, sana'a na dai tuki a nan tashar Mubi. To kafin tacin hankali dai gaskiya muna dan ji dadin tashar din, muna dan irin daga nan zuwa mincika zuwa mayo bani mu ba muna yi lodi, muna dan samu kafa daya biyu uku haka. Amma yanzu daga tacin hankali ne ya zo abunda ya dan canja, amma alhamdulillah yanzu da sauki.
Zuwa ina zuwa
gaskiya game da guje-gujen da muka yi nan, to kamar ni ma ta Kamaru ne muka fito. Kamin nan mu samu Yola dai mun yi kusan kwana 4 ko 5 haka a hanya. Ta wajen ne muka fito.
Koma da menene dai yanzu fatan waɗannan al'ummu shine ma Allah sa waɗannan nasarorin da aka samu a yanzu su dore, yayin da tuni wasu yankuna ma aka fara aikin gona. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Mubi a Najeriya.
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaice, hukumomin Bangladesh sun kafa matakan tsaro sosai a ko'ina a daka babban birnin kasar jiya Asabar, bayan jan dagar sa'o'i 11 da aka yi da 'yan bindigar nan da suka kashe mutane 20 akasari farar hula 'yan kasashen waje a wani wurin cin abinci na zamani. Wasu yara biyu sun mutu a wani mummunan harin bom da mayakan Al-Shabab suka kai a garin Baidoa da ke kudu maso yammacin Somalia, cewar shaidu da jami'ai a jiya Asabar. Wani mai aiki da motar daukar mara lafiya Yahya Hassan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara isa unguwar Haud Waldak, inda akasarin bamabaman suka dira. Kuma ya gaya muryar Amurka cewa kimanin bamabamai 11 ne suka yi dirar kan mai uwa da wabi a sassa da dama, suka halaka yara biyu, 'yan mata 'yan shekaru 4 da 5. Martani iri-iri ne ke bullowa kan rahoton fadar shugaban Amurka ta White House game da adadin farar hulan da hare-haren jirage marasa matuƙa suka ritsa da su a Pakistan, kasar da ta fi ganin wannan hare-haren a tun lokacin da aka fara yaƙi da ta'addanci ake amfani da wannan jirgin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.